¿no? De tu nuevo nombre. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bayan haka ƴan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su ƙara tabbata ga Allah madaukakin sarki, magagin halittar mu, mamallakin mu, wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum, shi kadai ya cancanta a bauta masa. Muna masa godiya cikin ganin damarsa da horewarsa, ya ba mu dama yau 14 ga watan 1 hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1448 daidai da 29 ga watan 6 2026 miladiya. Yau cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala za mu fara mukaddimar wannan littafi al-jami' na al-imam at-tirmidhi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, wanda ya fi shahara da sunan at-tirmidhi. Bayan kammala karatunmu na Bulughul Maram a cikin wannan masallacin albarka, masallacin Bilal bin Rabah da ke tula kulos unguwar Fatimar Mada a cikin garin Bauchi, cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala za mu fara littafin al-Jami' na Imam at-Tirmidhi, Allah madaukaki ya ji kansa da rahama. A buɗe wannan karatu namu, Allah madaukakin sarki ya albarkace mu da halartar malaminmu Sheikh Sha'ayu Yusha'u Ahmad Abu Zainab. Ya halarci wannan majalisi, ya so a ce ya halarci khatma da Bulughul Maram, amma sai Allah madaukakin sarki ya kaddara lokacin baya Najeriya ya tafi Saudi Arabia, to da Allah biyan bashi ne, tunda bai tsoro da Bulughul Maram ba, bale ce to zai zo buɗe sunan al-Imam at-Tirmidhi. Yadda Allah madaukake ya kawo shi budewa wannan littafin al-Imam at-Tirmidhi, Allah madaukakin sarki ya nuna mana da zai zo khatmar sunan at-Tirmidhi. Ya samu rikiyar Malam Murtaba, limami ne na Juma'a a Federal Law Course, ɗaya daga cikin manya-manyan makusantan malam ɗin, cikin manya-manyan almajiransa, muƙarrabansa. Har yanzu akwai Mala Adam Usman, shi ma ɗaya daga cikin manya-manyan muƙarraban malam ne. Akwai kuma babban yayana mai unguwa, wanda shi ma ɗaya ne daga cikin manya-manyan muƙarrabai a majalisin na malam, duka sun yi masa rakiya. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi. Abinda zan fara magana su shi ne kasancewan wannan littafi na al-Jami' ko a sunan na al-Imam at-Tirmidhi yana da ɗan dandawi, a wajen yan kananan dalibai tunda nuskar da muka samu mafi sauki ita ce nuskar da aka ce naira 13,000 to naira 13,000 a wajen dan karamin dalibi wanda zaka samu koyarwa yake a islamiya ana biyan sa 6,000 wani 10,000 zai iya cirewa albashin wata guda ya sai wannan littafi da wahala ya iya cirewa ya siya to ganin haka sai muka tallata wasu bayan Allah muka ce wanda Allah madaukake hore musu akwai bayan Allah da kuma suka amsa kiran suka taimaka a cikin wannan masallaci akwai bawan Allah da ya sayo nuska 10 nuska daya yace a kai masa gidansa nuska daya yace a barta nuskar masallaci ne nuska guda 8 kuma yace a nemi daliban ilimi a basu in Allah ya yarda zamu zabo daliban da muka san cewa suna lazimtan karatu musamman karatun bulugul maram da muka kammala duk wanda yake aka yi lazimci karatun bulugul maram yana da afdaliya akwai wanda ba shi ba za ga wasu daliban ma ba su zo ba saboda suna tunanin ba su da littafi sannan dazun nan na sake magana wa ɗaya daga cikin ƴan uwa wato Alhaji Ahmad dan gidan Ahmad Mawazu shi ma ya turo kudin nuska guda 10 yace a siya a ba wa ƴan uwa kinan insha Allah muna da nuska 18 wanda in Allah ya yarda zamu raba wa ƴan uwa kuma zamu raba ne gurgurdan yadda muka ga mutun yana lazimtan karatun bulugul maram da kuma wanda suke lazimtan da wasu karatuttuka ba za mu raba haka kawai a masallaci ba wani ma bai eta da baki ba da Allah sai mai koyi karba saboda ya ga na kyauta ne wani lokaci wata shekara ina ga mallam ya fi ni sanin wannan abin saboda a masaukin alhadai aka yi shi kuma shekara da shekaru yana aiki a hukumar alhadai wani dalibi ya bada littattafai kwalaye manya littattafai akan za a tafi sa da su Najeriya aka zo aka aje a kofar gidan alhadai a cikin kwalaye kafin a dauka a kai a loda su a jirgi alhadai suna dawowa daga masallaci suka ga kwalaye suka ce a wannan sabil qur'ani ne aka kawo sabil kawai aka fasa kwalaye sai ka ga mujalladi dai a hannun wancan mujalladi na 10 an rasa ina yake mujalladi na 9 saboda su qur'ani suka dauka kawai sabil ne to shi yasa dole za mu tantance mu ga waɗanda suke lazimtan karatu kuma suke da background ɗin da za su iya karatun sai mu basu wannan ne na faɗa ne saboda in faranta wa ɗalibai rai na san wasu suna damuwa akan ya za su iya mallakar littafi ne insha Allah Allah ya taimake mu ba da aliwa ba kai ne na farkon Allah ya Allah ya mana albarka za mu ɗan yi tarjama ne ta al-Imamu at-Tirmidhi kaɗan ba za mu yawaita ba kuma shi ma karatun na al-Jami' insha Allah ba za mu wasa ba za mu yi shi a takaice saboda na fahimci cewa sharhi da yawa akan a karatu yana rike karatu ne kawai amma fa'idar da ake rike mun ba ta da yawa za ka ga cewa malami ya zauna ya minti 15 yana sharhin hadisi abinda ɗaliban za su rike gaba ɗaya bai wuce da minti 2 ba ko minti 3 sauran shi kadai ya faɗi kayansa shi kadai ya tashi da kayansa saboda haka za mu takaita sharhi a cikin wannan littafi domin mu samu mu sauke shi da wuri in Allah ya yarda wannan littafi kamar yadda muka sani littafi ne na al-Imam at-Tirmidhi shahararren malamin nan na hadisi al-Hafiz an-Naqit al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saura ibn Musa ibn Dhahhak as-Sulami at-Tirmidhi haka malamin suke faɗan sunansa da nisbarsa asali al-Imam at-Tirmidhi rahimahullah ya shahara da kunyarsa da al-kunyarsa Abu Isa kuma kamar ka ce abin da yafi so kenan saboda a cikin littafinsa al-Jami' ba za ka je na faɗan sunansa ba yace Muhammad ibn Isa baya faɗa sai ce qala Abu Isa wanda yake nuna ba abin da yake so kamar al-kunyarsa Abu Isa at-Tirmidhi daga shi yasa inda za a faɗe shi za a ce Abu Isa at-Tirmidhi saboda al-kunya sannan da yake yawan faɗanta ya nuna cewa yana so a kira shi wata al-kunya duk da cewa al-kunya da Abu Isa malamai suna da sabani akan halaccinta shin ya halatta mutum ya yi wa ya sa wa kansa al-kunya da Abu Isa ko bai halatta ba wasu malamai suna ganin bai halatta a yi mutum alkunya da Abu Isa ba, saboda wani hadisi da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji wani mutum ana ce masa Abu Isa, yace kai ne Abu Isa? Ce eh. Yace fa inna Isa la abalahu, yace ka sani fa Isa shi ba shi da baba? Annabi Isa dan bari mai yana da baba ne? Ba shi da baba. To wasu sai suka dauki wannan a matsayin hadi, to sai da hadisin gaskiya hadisi ne mursali, bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba. Amma an samu riwaya ingantacciya daga sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu, yayi wa mutum biyu tankiya, daya ya masa bulala daya ya masa tankiya, da yaji ana ce masa Abu Isa. Yansa yayi masa yayi alkunya da Abu Isa, yasa yayi masa bulala, yace fa inna Isa la abalahu, yace ai annabi Isa ba shi da baba, dan me za ka alkunya da Abu Isa? Sannan ya ji Mughira dan Shu'ba radiyallahu anhu, sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama, ina alkunya da Abu Isa, shi ma ya masa tsawa, yace dan me za ka alkunya da Abu Isa? Sai dai Abu Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala ya bashi amsa, yace ai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ji ana gaya masa Abu Isa kuma bai hana ba. Da wannan sai yake nuna cewa ya halatta a cewa mutum Abu Isa, amma dai shi sayyidina Umar radiyallahu ta'ala yana ganin shi yana ganin karahiya ne, suka ce sun yana ganin kaman karahiya, kaman bai dace ba. Wacce riwaya da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah ya ce inna Isa la abalahu, suka ce in har da zai inganta ma, to zai zama ababin misahi ne manzon Allah yake, ba wai hani manzon Allah yayi ba. Da yace kai ne Abu Isa, sai ce to Isa bai da baba, kaga wannan kamar yafi kama da misahi, wasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake, don manzon Allah yana misahi, yana yin wasa na magana. Sai dai la yaqulu illa khairan illa haqqan, annabi baya ko misahi zai yi, ko wasa zai yi da dariya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya yin misahi sai abin da yake gaskiya ne, duk abin da annabi zai faɗa gaskiya ne, ko tawa ko na wasa ne. To mazaban da suka dauki hadisin ya inganta, suka ce mizahi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi, kamar yadda wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama yace ina so ka bani abin hawa, ka bani abin hawa da zan tafi da shi yaki. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce za mu baka waladun naqa, waladun naqa. Yawanci idan an ce waladun naqa ana nufin dan karami, kamar ka ce ni zan baka dan saniya, in ka ce dan saniya da Allah me za a dauka? Dan karami za a dauka, an gane ko? Za ka dauka dan karami ne. Amma manzo Allah mizahi yake, sai ya ce yaya zan yin hau dan saniya kuma? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ah, to duk girman bijimi ai saniya ce ta haife shi, danta ne komin girman bijimi dan waye? Dan saniya ne. Kaga wannan mizahi ne annabi sallallahu alaihi wasallam, sai kace to haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mizahi da inna Isa la abalahu, da aka ya halatta ai kunya alkunya da Abu Isa. An haifi al-Imam at-Tirmidhi rahimahullah a shekara ta 209, shi ne abin da shahara wajen malamai, shekara ta 209. Wannan kuwa ga wanda ya san tarihin ilimin addinin musulunci zai san cewa wannan lokaci shigan karni na uku, a wannan lokacin ne duk duniyar ilimi ta baje, wato ilimi ya fasu a duniya, domin ashabul kutubus sitta din nan duka a lokacin suka rayu, da ma wasu waɗanda ba su ba, ma'ana da duniyar wato yaɗuwar ilimin addinin musulunci babu kamar wannan lokacin da ba. To lokacin aka haifi Abu Isa at-Tirmidhi. An haifi Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullah a wani ƙauye da ake ce da shi Bugh, ana ce da shi Bugh, a kusa da Tirmidhi. Ba a Tirmidhi din aka haife shi ba, a wani kawai ne Bugh kusa da Tirmidhi, amma saboda shi Tirmidhi ya fi shahara, to sai ake danganta shi zuwa ga Tirmidhi garin, saboda la'alla wancan garin bai shahara ba, kauye ne. An fahimta ko? Za a ga mutum ai a wani gari yake a Bauchi Street, amma in ya je wani wuri sai ce shi dan ina ne, sai ce dan Bauchi, saboda la'alla garin nasu ba a san shi ba in ya fada, da aka sai ce sai ya faɗi wannan garin nasu. An gane ko? Da aka shi yasa ake danganta shi zuwa ga shi wannan gari Tirmidhi.
nisbar sa ake cewa at-tirmidhi tana komawa zuwa ga wannan garin ne malamai suna magana akan yadda ake fadan tirmidhi suna fadan fiska uku wasu suka ce ana cewa at-tirmidhi ne da kasar da bi kasar sin wasu suka ce ana cewa at-tirmidhi ne bi fathi ta wasu suka ce ana cewa at-turmidhi bi dhammi ta duk sun fada wannan yana komawa zuwa ga wani lokaci da ka gangari guda ɗaya ne amma yadda ake fadansa ya sha bambam gari ne guda daya amma sai ka ga wannan yana fadan kaza wannan yana fadan kaza wannan yana fadan abin da yafi shahara da shi ne tirmidhi amma ana cewa tirmidhi ana cewa kuma turmidhi in ka tuna a kwakwalwanka za ka iya tuna wani gari da ka sani wanda za ka ji ana fadan su da suna da suna da suna biyu yanzu ko makka za ka ga Allah madaukakin sarki ne sai ya ce inna awwala baitin wudi'a linnasi lillazi bi bakkata kaga ana cewa bakka kuma ana cewa me makka kaga kuma duk gurgari ɗaya ne ko anan yanzu misali in ka tuno kamar patasko ina tana cewa ina mamaki da sai in ga in za a fara yanzu da a ce patasko amma an rubuta sai a ce me potisko ka gani potisko ake rubutawa amma in za a fara yanzu sai a ce me patisko wasu kuma su ce me patasko amma kaga a rubutu kuma yawanci potisko ake rubutawa to wani lokaci da magari yana samun haka to shi yasa shi ma wannan gari yake da ake fada masa haka amma suka ce abin da yafi shahara a wajen su mutanen garin at-tirmidhi suke cewa ba at-tirmidhi ko at-turmidhi ba malaman da suka shahara da at-tirmidhi guda uku ne na farko daga cikin su Abul Hasan at-tirmidhi wanda ake ce masa at-tirmidhiul kabir wanda shi malamin al-imam at-tirmidhi Abu Isa ne malamin sai Imam al-Bukhari ne an gane ko malamin sai Ibn Khuzaimah ne yana riwaya daga al-Imam Ahmad ibn Hanbal kai tsaye wannan ana ce shi at-tirmidhiul kabir in ka ji a ce at-tirmidhiul kabir to ba wannan Abu Isa at-tirmidhi ake nufi ba wancan at-tirmidhi din malamin wannan at-tirmidhi ne amma shi ma daga wannan garin yake sannan akwai al-hakim at-tirmidhi wanda shi kuma kasa yake da su wani malami ne mai harkar tasawuf da yawa wani lokaci ma'abuta son zuciya da bid'a sai su nakarto magana daga gare shi al-hakim at-tirmidhi sai su ce rawahu at-tirmidhi sai su shiru in ka ji sai ka dauka cewa Abu Isa at-tirmidhi ne sai ka ji kai ta shan wahala a cikin sunan at-tirmidhi ba za ka samu ba a can littafin sa an-nawadir al-usul wani littafi da yake hadin bara akwai na ci akwai na zubarwa a can ya fada akwai tarukuce da yawa a cikin littafin to sai su dauko littafi karatu daga can amma sai su ce maka ai al-imam at-tirmidhi ya gudar da shi in ka bo sai ka dauka cewa suna nufin Abu Isa at-tirmidhi ne ashe suna nufin hakim at-tirmidhi wanda ake cire shi Abu Abdullahi at-tirmidhi al-imam Abu Isa at-tirmidhi a inda aka haife shi a wannan kauye anan ya tashi kuma ya tashi gidan ilimi da aka tun yana karami yayi takar ya fara karatu amma sai dai yayi tafiye-tafiye da yawa shi wannan tirmidhi din garin yana kasar Uzbekistan ne a yanzu a wancan lokacin yayi tafiye-tafiye ya je Khurasan ya je Iraki ya je Hijaz ya je garuruwa da yawa amma dai akwai garuruwan da a wancan lokacin sun shahara da ilimi amma riwaya ta nuna cewa shi bai je ba kamar yankin Sham an ce Imam at-Tirmidhi rahimahullah bai taba zuwa can ba in kaga yayi riwaya daga mutanen garin to yana riwaya ne da wasita da wasu malaman da su suka je amma shi bai je wannan yankin ba al-Imam at-Tirmidhi rahimahullah kamar sauran malamai yayi karatu a wajen malamai da yawa domin kana so ka samu ilimi dole sai kai malamai da yawa gurgurdan yadda kai malamai da yawa gurgurdan ka samu ilimi dan kowane malami akwai fannin da ya kware kowane malami akwai abin da ya iya abinda wancan ya iya ba lalle ne zama wannan shi ya iya ba abinda wancan ya kware ba lalle ne zama wannan ya kware ba kuskuren da wancan ya fada ba lalle ne wannan ya fada ba to yana daga cikin abin da yake sa ake yawan malamai al-Imam at-Tirmidhi yayi malamai daruruwa da yawa daga cikin su waɗanda suka shahara akwai Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari al-Imam al-Bukhari mai littafin al-Jami' as-Sahih malamin al-Imam Abu Isa at-Tirmidhi ne kuma yana daga cikin ma malaman da suka bi tafsiri da shi al-imamu abu isa at-tirmidhi kace bai tafsiranta da wani malami kamar yadda ya tafi da muhammad ibn isma'il al-bukhari ba yana yawan ruwaito hadisi daga wajen sa kuma yana yawan ruwaito magana akan hadisi daga wajen sa duk inda kaji al-imamu at-tirmidhi ya ce sa'altu muhammadan an hadha al-hadith na tambayi muhammad akan wannan hadisin yana murna muhammad ibn isma'il al-bukhari in kaji ya ce qala muhammad idan muhammad ya ce to yana nufin muhammad ibn isma'il al-bukhari malamin sa ne wanda ya tafsirantu da shi matukar tafsirantuwa ya samu ilmi ilal da yawa a wajen al-imamu al-bukhari haka nan daga cikin malaman sa akwai muslim ibn al-hajjaj shi ma sabiu sahibu sahih shi ma malamin al-imamu at-tirmidhi ne duk da cewa a cikin littafin sa al-jami'u bai kawo bai ruwaito hadisi daga al-imamu muslim ba ko daya haka nan daga cikin malaman sa akwai abu daud as-sijistani wanda yake da littafin sunan abi daud shi ma malamin sa ne amma dai shi ma bai ruwaito hadisin sa a cikin al-jami'u ba ko as-sunan daga cikin malaman sa akwai qutaybah ibn sa'id La'adi ibn Hujr, Ishaq ibn Rahawiyya da Muhammad ibn Bashar da Hannad ibn Sari, waɗannan duka malaman Imam al-Bukhari ne. Abinda zai nuna maka cewa duk da cewa ɗalibin Imam al-Bukhari ne, amma sun hada malamai da yawa. Duk waɗannan malaman Imam al-Bukhari ne. Qutaybah ibn Sa'id malamin Imam al-Bukhari ne. Ali ibn Hujr malamin Bukhari ne. Ishaq ibn Rahawiyya malamin Bukhari ne. Muhammad ibn Bashar malamin Bukhari ne. Haka Hannad shi ma malamin Bukhari ne. Wannan yake nuna wato tabbakar su kusan daya da al-Imam al-Bukhari amma yayi karatu mai yawa a wajen al-Imam al-Bukhari duk da cewa al-Imam al-Bukhari in shi abin da yake fada duk da yafi kama da tawadu amma abin da yake cewa Abu al-Imam at-Tirmidhi yace man tafa'tu bika akthar mimman tafa'tu bi abin da na amfana da shi a wajen ka yafi abin da ka samu na amfani a wajena haka al-Imam al-Bukhari yake ga al-Imam at-Tirmidhi amma da yawa malamai sun dauki wannan matsayin tawabu ne wannan ya nuna maka cewa tabaka su guda daya shi yasa suke cewa shi karatu in kana so ka same shi to sai ka dauka a wajen wanda yake sama da kai ka dauka a wajen sa'anka kuma ka dauka a wajen na kasa da kai sai ka yi haka kafin ka samu karatu al-imam al-bukhari rahimahullahu tabaraka wa ta'ala al-imam at-tirmidhi ya ruwaito hadisi daga wajen sa da yawa malamai suka ce sama da riwaya 100 daga al-imam al-bukhari rahimahullahu tabaaraka wa ta'ala amma kamar yadda muka faɗa kamar imam muslim abu daud duk malaman sa ne amma bai riwaya daga wajen su ba al-imam at-tirmidhi rahimahullahu ana buga misali da shi wajen hadda kunya da Allah madaukake hore masa mala duk mutumin da ya zo a wannan zamanin har kaji an faɗe shi a harkar ilimi to wallahi ba na wasa bane duk wanda kaji a wannan zamanin dai har yayi fice akan ilimi kowane bangare ne a karni na uku nan in dai kaji shi an faɗe shi akan wani fajirar ilimi to wannan ba kan wallasa bane da haka Imam at-Tirmidhi yana daga cikin wanda ake kirga su a matsayin wato masu zakakuranci masu kunya a wannan zamanin ya ishe ka kawai abinda Imam Bukhari din ya fara cewa abinda na amfana da shi a wajenka yafi abinda ka amfana da ni wannan kawai ya ishe nuna maka zakakuranci da kwakwalwa irin na Imam at-Tirmidhi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala daga cikin abinda suke kawo wani kissarsa wajen kwanyarsa a ya ruwaita hadisin wani malami ba daga wajensa ba kai tsaye to sai ya hadu da malamu yanzu sai yana so ya ruwaito a wajensa kai tsaye domin ya samu ulu sanad isnadin sai ya kara daukaka domin isnadin ka yana daukaka gurgurdan yadda ka samu kusaci da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da idan malaminka tsakaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai malami biyar yanzu in ka samu wanda in ka dauka a wajensa malami hudu ne to sauri kake ka koya a wajensa saboda isnadin ka ya kara daukaka yanzu tsakaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum hudu ne kadai haka in ka samu mai uku ulugu sanad ka san hadisi ka karbe shi a wajen malami 10 amma in ka ji shi a wani gari a wajen wani malami wanda in ka karba a wajensa sai zama tsakaninka da manzon Allah bai wuce mutum biyu ko uku to sauri kake gaje ka karbe shi saboda ka kara samu ulugu sanad an fahimta ko shi yasa zaka ga har malamai girgawa suke su ga wane ne yafi ulu sanad a cikin malamai masu yanzu shi al-Imam Tirmidhi suka ce filafiya dinsa guda ɗaya ne ma'ana hadisin da aka samu tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallama mutum uku guda ɗaya ne a cikin jami gaba ɗaya amma al-Imam al-Bukhari yana da guda 22 wanda tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum uku ne kadai daga malaminsa sai ka samu tabi'i sai ka samu sahabi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi al-Imam Tirmidhi hadisin Anas radiyallahu ta'ala anhu shine wanda ya ruwato shi a cikin wannan aljami din tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisin tsakaninsa mutum uku ne kwata-kwata amma al-Imam Bukhari yana da guda 22 al-Imam Muslim suka ce bai da kodai ma bai da kodai suka ce to saboda ulu sanad wato yadda suke son su samu daukakar isnadi da ya hada da malamin sai ya ce bari ya dauko hadisan da ya ruwaya da aka ruwaya daga wajensa dan ya ruwaya daga wajensa kai dai ya je ya dauko jakarsa a cikin jakar ya ga takaddunsa a ciki ya dauka cewa takaddun da suke cikin nan takaddun hadisan wannan malamin ne da haka ya kubuta jakarsa sai da ya je gaban malami zai fara karanto hadisi yana budewa kawai sai ga ashe takaddu ne ba rubutu ka wanda kane ka rubuta hulubarka eh kana sauri ka dauka ka sa aljihu ashe ɗayan da ka yage wanda ba mai rubutun ba ka dauka sai da ka hawo gumbari za ka fara karanta huluba kana zaruwa sai ga farar takarda kaga lokacin sai dai kwanyarka kawai ta fita daga a gane ko to haka Imam Tirmidhi zai sami sai da ya zaro takaddu kawai sai ya gaba ya ba komai babu komai a ciki kawai sai ka makarantawa sai ka makarantu hadisan da ka malamin ya leko sai ya ga alamar ba komai a cikin takaddu sai kai karkare na mu hankali mana daga takaddar da ka ba komai sai ce ga abin da ya faru wallahi na dauko takaddun na dauka cewa takaddun da suke dauka da hadisan ka ne sai da na duk dauko fito da su sai na ga shi ba komai sai na fara karantawa daga da mana haddace su yace dukkan haddace sai ce ga na haddace duka yace duk karantawa musu kuma duk karanta su daidai ka san akwai bambanci tsakanin abin da ka shirya zaka karanta da ka da kuma abin da baka shirya ba yanzu malamin da yazo zai yi huduba in yayi shirin dama zai yi huduba sadaka ne to zai iya yi dan dama ya tsara abin da zai a kwakwalwarsa ya tsara komai amma wanda ya rubuta a takarda fa shi yanzu fanko ne bai shirya komai ba da ya zo babu takarda to shi kenan magana ta kare sai dai dabara kuma in yana da ilimi a lokacin to zai iya tahdhirin wani abin da zai yi ko waccan abin ko kuma wani abu daban in ko babu to da ya samu matsala an sa wani bawan Allah ya karanta hudubar liman bai zo ba liman bai zo ba aka duba ba na'i ne kawai sai aka ce mallam ai kai ne nan bai ilimi hau bai taba yin huduba ba a takaice ma dai ba shi da larabcin da zai yin huduba amma sai Allah ya masa basira ka san basira da kake ganin ta ka roki Allah ya baka ita za ka fitar da kai a matsala daiwa wallahi yana tashi kafin ya jigo sai ya dauko Qur'ani kwarai kuwa sai hawo gumbari kawai ya bude suratul qaf dama ya ji an ce manzo Allah yana yawan karanta suratul qaf a hudubarsa kawai qaf wal qur'an al majid eh kawai ya karanta ayat qaf kawai sai ya zauna shin ya tashi kawai ya ci gaba ya kawo wasu ayoyi ba kawai ya ce ina cikin magana ta hudubar ta yi ba hudubar ta yi kaga hudubar ta yi to wannan yana daga cikin abin da ake faɗa akan Imam Tirmidhi wajen karfin haddasa da yake da ita haka nan kuma kamar yadda muka sani yana daga cikin abin da ke nuna ilimin malami waɗanda suka karatu a wajensa idan kaga cewa waɗanda suka karatu a wajensa su ma manya-manyan malamai ne wannan yana nuna cewa babban malami ne don haka akwai manya-manyan malamai waɗanda suka karatu a wajen Imam Tirmidhi daga cikinsu akwai Abul Abbas Muhammad ibn Ahmad al-Mahbubi wanda yana daga cikin marwaitan al-Jami'u tsari Imam Tirmidhi yana daga cikin waɗanda aka samu wannan littafin a wajensa sunan Tirmidhi ko al-Tirmidhi Jami'u Tirmidhi haka nan akwai Abubakar Ahmad ibn Isma'il al-Sarmaqandi da wasu daga cikin malamai idan malamai sun zo tarjabar malami suna fadan aqidarsa domin ka san ya yake in ka shiga littafin ka san me za ka dauka idan an ce maka ashariyun ne ba ashare ne to ka san zaka hadu da tawili dama zaka shirya dan zaka hadu da tawili ka san ina zaka fita in aka ce fihi tashayyu akwai dan shi'anci a wajensa to zaka san ya zaka mu'amalance shi in yazo magana akan abin da ya shafi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ko na baka mancin wannan to al-imam at-tirmidhi rahimahullah idan sun zo magana akan sa aqida suka ce imaman min a'immati ahli sunnati wal jamaa shi akan aqidar ahli sunna wal jamaa to jagora ne ba mabiyi bane shi abun bi ne yana kan aqidar salaf ittiba'ul kitabi was sunnah riko da littafin Allah da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da gabatar da su akan kowane abu an gane ko ya ishe kai nuna maka aqidar sagangariya abin da ya kunsa a cikin littafin sa a cikin kitabul iman da kitabul fitr in ka shiga za ka ga yanda yake baje kolin aqidar aqira gangariya ta ahlus sunna inda yake isbat sifat tabbatar da sifofin Allah subhanahu wataala ba tare da ya kore su ko ya musu tawili ko ya musu abin nan ko ya kore su ko ya harrafa su ko ya musu tawili ko ya takyifi ko ya tamfili ba kuma yana kafa hujja da sahabban maganganun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai abin da zai nuna maka cewa yana fahimtar alqur'ani da sunna akan fahimtar wadanda suka gabace shi malamai suna tattaunawa akan al-imam at-tirmidhi shin ana danganta shi ga wata mazhaba daga cikin mazhabobin malaman fiqh ko ba a danganta shi ka san malaman fiqh mazhabobin fiqh wani lokacin suna jaye-jaye idan an ga wani zagakurin malami kowa so yake ce nasa ne ai in kaga ana so mutum ana so a danganta shi kowa yana so ya danganta shi da kansa to na kirki ne in ba na kirki bane ai kore shaki sai ce dangin ku ne ma sai ka shiru in dai ba za ka iya ƙarya ba ma ka ce ba dangin ku bane to karshe sai dai ka shiru a ce an ce wani dangin ku ne ko sai ka shiru ba ka bada amsa ba amma in na kirki ne ba sai ka fada ba ba sai an tambaye ka ba za ka ce ai wani dangin mu ne wani lokacin ma dangin ma sai kai bayani dogo kafin a gano amma saboda mutumin kirki ne zaka yi kokari ka zama na cewa a ka tafi akan kaza wani ya tafi akan kaza sai kuma shi ya faɗa abin da ya tafi akai an gane ko abin da ke nuna maka kenan shi baya ta kalidanci da kowace mazhaba daga cikin mazhabobi guda hudun nan kar ka ce to ni ma bazan yi ta kalidanci da mazhabar ba ai karo da karo suka ce sai rago waye ne al-imam at-tirmidhi tukuna kai kuma waye kai kafin ka ce ba za ka yi riko da mazhaba idan har sai Ibn Taymiyyah Ibn al-Qayyim su bin ba su malam Uthaymeen duk za su ce baka suna da mazhaba to kai ya za ka ce baka da mazhaba ba zai yiwu ba dole kana da wata mazhaba da kake riko da ita an fahimta ko mazhaba makaranta ce ba wani abu bane makaranta ce malamai sun yabi al-imam at-tirmidhi rahimahullah domin yana daga cikin abin da ake gane nagartar malami irin yabon da aka samu magabatansa ko waɗanda suka rayu da shi ko waɗanda suka biyo bayansa suka yi a kansa kuma waɗanda suka yabo a kan nasa su waye su domin malami shi ya san malami an gane ko in malami ya ce wannan malami ne to malamin ne amma dan mutanen cikin gari kawai wani ya ce wannan malami ne ai buka ga ba wani bane haka naji wasu sun zauna suna ta musu wata shekara can wai ana musu ne tsakanin wai Sheikh Ja'far Muhammad Adam dan malam da Sheikh Muhammad Awwal Albani Zare wai yafi ilimi wayannan suna cewa wani yafi wani da ce huwa huwa yace to ai wayannan ba ku ne ba ahalin abun bane ai ba ku ne za ku yi tantance cewa ba kamar mai kudi ne a gari shi yake sanin masu kudi an gane ku in mai kudi ne na gaske to zai gane in an ce wani mai kudi ne zai ce eh da gaske ne an kai wani hamshakin mai kudi a garin su ba kamar sa sai aka kai shi wajen Alhaji Amin dan tata Allah ya ji kansa da rahama aka yi masa hanya ya je wajen Alhaji Amin dan tata kaga tun da aka ce aka yi masa hanya ka san cewa daga nan ba ka gane aka je aka gabatar da shi aka ce wani shine wani wani yace oh shine nake dan gani yan gidajen mansa din nan dai dai haka shi kuma yana gani a garin su baka bashi sai kaga cewa mai kudin garin ku kana ganin cewa duk duniya ba mai kudi kamar shi sai ya ga ya rike wani mai kudi takalmi ka san cewa ba sa'ansa bane ko to ana gane cewa wani malami ne da irin yabon da malaman sa suka yi masa malamai suka yi masa al-imam az-zahabi rahimahullah yayi masa yabo a lokacin da zai tarjuma sai ya ce al-imam al-hafiz sahibul jami al-imam al-hafiz in ka san wai az-zahabi shi kuma yace masa al-imam yace masa al-hafiz jami'u sahibus jami yayi sai nuna maka cewa wai al-imam at-tirmidhi ibn hajar al-asqalani rahimahullah yace ahadul a'immatil ladina yuktada bihim dai daga cikin manyan manyan jagororin da ake koyi da su kai kyale waɗannan wa'ina aidin na baya ne dauko maganan al-imam al-bukhari ta baya da yace man tafatu bika aksara mimman tafata bi abinda na amfana da shi a wajenka yafi kai abinda ka samu na amfani a wajena wannan ibarar kawai ta isa ta nuna maka wani da al-imam at-tirmidhi rahimahullah tabaraka wa ta'ala littafin al-imam at-tirmidhi rahimahullah kamar yadda muka faɗa ana ce da shi al-jami' ana ce da shi kuma as-sunan wasu malamai su ce al-jami' wasu kuma su ce as-sunan ya fi kama da asalin sunansa a ce masa al-jami' saboda an ce littafi al-jami' shine wanda ya tattara dukkan funun dukkan wasu abwab na addini duk wani abwabu din da abwabul ilm duk ya tattara to irin wannan littafin shi ake cewa shi al-jami' kama al-jami' usaina al-imam al-bukhari zaka samu akan maganar aqida zaka samu ahkam hukunce na shari'a zaka samu al-buyu zaka samu al-jihad zaka samu at-tarikh wa siyar zaka samu al-fitan zaka samu at-tafsir haka dai kowanne babi zaka ga kowanne bangare na addini kowanne bangare na ilimi zaka ga cewa akwai kitab ko bab da yake akan wannan to wannan shi ake cewa al-jami amma kaga sunan ai shi littafi ne da ya takaita akan hadith al-ahkam in an ce sunan to babu a ciki babu kitabul aqida ciki babu abwabul aqida ba za a kawo abwabul fitan ba ba za a kawo abwabul tafsir ba ba za a kawo ba to shi yasa muka ce al-jami yafi dacewa da shi akan me akan as-sunan amma kuma abun mamaki yafi shahara da sunan na al-imam at-tirmidhi amma dai jami'i kamar sunan abi dawud kaga sunan ne sunan an-nasa'i kaga sunan ne sunan ibn majah kaga sunan ne shi ma ba al-jami bane har ma ya fi cancanta da a ce masa al-jami fiye da sahih muslim saboda sahih muslim babu kitabut tafsir a ciki babu kitabut tafsir kaga babu ne mai girman gaske amma babu a ce sahih muslim sabanin sunan na al-imam at-tirmidhi ko al-jami at-tirmidhi akwai kitabut tafsir dan haka ya fi dacewa da shi al-jami akan a ce da shi as-sunan littafin al-imam at-tirmidhi rahimahullah yana da wata miza wanda hatta littafin imam al-bukhari da littafin imam muslim ba su da shi shi yasa wasu malamai suka faɗa kai da suka ce littafin al-imam at-tirmidhi ya fi fa'ida akan littafin bukhari da muslim haka wasu malamai suka faɗa wasu suka ce abin da yasa muka ce ya fi fa'ida saboda fa'idar da take cikin sahihul bukhari sai zakakuri ne da ya ganowa al-imam al-bukhari tarjuman sa kadai in yayi na babi sai ka kasa gane me yake nufi kai ta shan wahala ka gane me alakar wannan babin da hadithin da aka kawo a kashin sa sai ka ga sunan babin yayi gabar hadithin yayi yamma haka zaka gari kai sai zakakuri da manyan malamai su suke ganewa yace amma jami'in al-imam at-tirmidhi karamin dalibin ilimi ma zai samu fa'idar sa da wuri da aka suka ce ya fi fa'ida akan littafin al-imam al-bukhari ba wai ya kai shi inganci ba sannan daga cikin miza ta littafin al-imam at-tirmidhi shi littafin sa ba irin na al-imam al-bukhari bane da yace zai ta'allaka ko zai takaita akan ingantaccen hadisi kare a'a yana kawo hadisi sahihi yana kawo hadisi hasan kuma yana kawo hadisi da'if sai dai bayanin da yake yi akan raunin hadisi idan ya kawo hadisi mai rauni to zai bayanin sa da guya ka samu kaɗan ne zaka samu hadisai a cikin al-jami'u at-tirmidhi face in yazo karshen hadisin sai ya faɗo gunjin hadisin yaji hadha hadithun sahihun ko hadha hadithun hasanun ko hadha hadithun kazani ko fulanun du'ifa fil hadith sai ya rauna hadisin da wani da haka zai baya zai kawo hadisi a babi 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 ya kakkasa maka su babi 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 gurgurdan abwabul ilmi sannan ya kawo mazahibul fuqaha mazhabar wani kaza mazhabar wani kaza mazhabar wani kaza wanda ba za ka samu sahih bukhari ba ba za ka samu sahih muslim ba ba za ka samu sunan abi daud ba amma zai maka wannan sannan zai maka hukunci akan hadisi sannan idan akwai mazajin hadisin da suke da illa zai bayyana maka wani an rauna nashi wani akwai magana akan sa zai maka bayani sannan zai gaya maka hadisin nan sahabban da suka ruwaito hadisin bayan wannan sahabin sai ya ce fil babi an abi hurairata wa aishata wa ibn mas'udin wa kaza wa kaza wa kaza sai ka maka wannan kaga duk shawahid ne duk wannan yana cikin fa'ilodin da ake samu a cikin sunan tirmidhi wanda ba a samu a cikin sahih bukhari ko sahih muslim sannan yana daga cikin mizan sa har yanzu idan ya kawo maka hadisi kuma akwai wato malamai sun tafi akan aiki da wannan hadisin duk da cewa hadisin yana da rauni sai ya kawo maka maganar raunin sa sai ya ce wal amalu ala hadal hadisi inda ahlul ilm yace amma malamai da wannan hadisin suka aiki duk da cewa yana da rauni amma sai ya ce wal amalu alayhi amma malamai sun yi aiki da wannan hadisi abinda zai nuna maka raunin sa wato ba mai yawa bane ko da yana da rauni ina ganin idan mun yi kuma munci ko yana da sauraka munci a shirye ya kamata ku tsayar da ni na to kaga abin da ya saura mana mun ɗan kaɗan ne kuma kun ga muna da malamin mu da yazo wanda dole ne zai mana jawabai na karfafa gwiwa insha Allah tabaraka wa ta'ala to abin da zamu tafi zuwa gare shi الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى yana da wasu littattafai bayan wannan aljami'u din wadanda suka shahara daga ciki akwai ash-shama'il al-muhammadiyya shekarun bayan mun karanta shi a masallacin babadori a karatun mu na sallan asubahi yana da al-ilal guda biyu akwai al-ilalul kabir akwai kuma al-ilalul saghir wanda shine zama mulhaq a karshen الجامع انسا وانا اللي تافي لذا مكرم تاقر شانسا اكوين ملحق انسا نا العلن سينا دا الاسماء والكونة ينا دا كتاب الزهدي ينا دا تسمية اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيع الامام الترمذي سنن كو جامع نا الامام الترمذي ما لمي سنشابا بموجا ويا انا ذا اجيشي اجيرن وانا اللي تتبن قراء شدا sayyid al-bukhari sayyid muslim sunan abi daud sannan sunan an-nasa'i sannan ibnu majah guda biyar ko da kuma shi al-jami'u na al-imam at-tirmidhi wai a wani daraja za a bar shi wasu daga cikin malamai sukan sa sayyid al-bukhari sannan sayyid muslim sunan abi daud sunan an-nasa'i sannan su ce al-jami'u na al-imam at-tirmidhi sai ya zama shine na nawa na biyar sannan a kawo sunan ibnu majah waɗanda suka bi wannan tsarin sun bi littattafan ne a wajen ingancin hadisan da suke ciki kaga al-jami'u sayyidina imam al-bukhari ingantattun hadisai ne haka sayyid muslim ingantattun hadisai ne a ciki sunan abi daud akwai hadisai waɗanda suke masu rauni amma ɗan kaɗan haka sunan an-nasa'i raunanan hadisan da suke ciki ba su kai wanda suke cikin jami'u tirmidhi ba duk da fashi yayi bayani amma in ya kawo hadisi mai rauni zai fada to amma dai yana nan a ciki ai to waɗanda suka gabatar da sunan an-nasa'i akan sunan at-tirmidhi sun kalli wannan ne raunanan hadisan da suke cikin al-jami'u na al-imam at-tirmidhi sun fiye akan sunan an-nasa'i wanda suka gabatar da sunan an-nasa'i akan sa wasu su kuma malamai sun gabatar da al-jami'u at-tirmidhi akan sunan na al-imam an-nasa'i su kuma abinda suka nuna kasratul fawaid suna ganin in an gabatar da bukhari da muslim saboda inganci an gabatar da sunan abi daud saboda karancin raunanan hadisai da suke ciki da kuma tarkizinsa da yi akan ahkam suka ce to ya kamata a kawo sunan da al-Imam at-Tirmidhi ko al-Jami' at-Tirmidhi duk da cewa al-Imam an-Nasa'i sunan Nasa'i yafi karancin illar yafi karancin rauna dan hadisai amma amfanin sa fa'ida da yake cikin sa bai kamata a jinkirta shi akan sunan da al-Imam an-Nasa'i ba an fahimta ko wannan kuma shine abin da mafi yawan malamai suka taba akan sa in sun zo ramzi zaka ga in sun kawo kha su ce Bukhari sai su kawo mim Muslim kenan sai su kawo dal sun Abi Dawud kenan sai su kawo ta abin da ke nuna al-Imam at-Tirmidhi sannan su kawo nun abin da ke nuna sunan Nasa'i sannan kuma su kawo jah abin da ke nuna Ibn Majah al-Qazwini wanda shine na karshe a cikin wannan littafi na al-Imam at-Tirmidhi rahimahullah tabaaraka wa ta'ala a ciki akwai hadisai waɗanda sun kai kusan 400 wasu suna cewa 3956 amma ana samun bambanci daga wata nuska zuwa nuska waɗannan hadisan da suka maimaitu sannan kutub da suke cikin al-Imam al-Bukhari a cikin sunan da al-Imam at-Tirmidhi ko al-Jami' at-Tirmidhi yana da kutub guda 46 sannan yana da abwab guda 2500 duk da cewa akwai dan bambance-bambance tsakanin wasu nusakh din sannan wannan littafi na al-Jami' at-Tirmidhi yana da sharhohi da yawa daga ciki akwai Adawatu al-Ahwazi na Ibn al-Arabi al-Maliki akwai kuma Qutul Mubtada akwai an-naf' na al-Imam as-Suyuti rahimahullah akwai Tuhfatul Ahwazi na al-Mubarak Furi da wasu daga cikin sharhi annama laman baya da na zamani al-Imam at-Tirmidhi rahimahullah tabaaraka wa ta'ala a ƙarshen rayuwarsa ya hadu da makanta duk da cewa yana daga cikin abin da malamai suke tattaunawa wasu suna ganin cewa an haife shi makaho ne amma gaskiya kaga ko kissar da muka karanta dazu ta inda ya dauko takardu zai karanta sai ya ga ashe ba su bane yana nuna yana da ido a wannan lokacin dan haka dai abin da yafi inganci a ƙarshen rayuwarsa ne ya samu rashin ido Allah madaukake ji kansa da rahama ya rasu a daren litinin 13 ga watan Rajab shekara ta 279 mun ce an haife shekara ta 209 ya rasu kuma shekara ta 279 abinda ke nuna ya rayu shekara 70 ne chip chip Allah madaukake ji kansa da rahama Allah ya gafarta masa ubangiji ta'ala ya sanya aiki zama ƙara ƙarfin gwiwa gare mu da kuma wato fa'idodi da za mu samu daga wajensa a matsayinsa na magabacinmu a karatu magabacinmu a shekaru magabacinmu a gwagwarmayar karantarwa akramakumullahu faltatafaddal mashkuran wa ma'juran insha Allah tafaddal shi da ka zauna akan wannan na ilai ko zauna akan wannan din zai
shi ban ganka ba kace da ce daga baya na ganka ta
Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya wa Allah mu sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan guri mai albarka wannan masallaci daga cikin manyan littafai da aka rubuta a cikin hadisul ahkam shine bulugul marami yau ake bude karatun sunan at-Tirmidhi ko kuma al-Jami' na at-Tirmidhi wanda shi dan uwa abokin da'awa abokin gwagwarmaya abokin karatu albarka a wannan karantarwa da ake yi zan dan yi a gurguje zan dan yi magana a bangarori guda uku bangare na farko akan gwagwarmaya da yake yi da kuma fa'idantarwa da karantarwa da yake yi wanda bangaren fiqhu da kuma bangare na abin da ya shafi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a cikin su ne ake cirar aqida da fiqh din amma tunda sun zama duka fannoni ne masu cin gashin kansu to lalle ana buƙatar malami ya ba da muhimmanci akan wannan to mun lura da karantarwa da shi dan uwanmu Dr. Usman yake yi dukan wannan fannonin a wajen darussan sa yana yi akwai inda ake karanta da aqida kamar inda ake karanta da kitabin shari'a ko na bukar ajuri wanda ake karantarwa akwai inda ake karanta da fiqh wanda ake karanta da adurul bahiya ko na imam shaukani wannan littafin fiqh ne nan gurin kuma ana karanta da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma inda ake karanta da tafsiri wannan durusul amma banda kuma karatu da ake na khawas na ilimi ko wannan fannin ilimi da ɗalibi ilimi yake buƙata ko ka zama ma ina karatu duka da bangaren loga bangaren abin da ya shafi fiqh wannan usul bangaren mustala akwai darasa a cikin gaskiya su kasu wannan duk mutumin yake da aliyya yake da dama irin waɗannan to ana buƙatar ya ba da muhimmanci wajen wannan fannoni ɗin nan da haka waɗanda suke kusa da wanda suke nesa suke da alaƙa da wuraren da ake karanta wannan to lalle ne ina jan hankalinsu su ba da muhimmanci su san abin da ake karanta da su su san muhimmanci abin da ake karanta da su daga lokacin da aka dawo duk malamai wannan fannonin duk sun magana musamman lokacin da aka fara samun furdun ta bido cikin ɗaya samun malamai duka suna tanu wajen karantarwa haka da rubuce rubuce ba da ya shara ɗazu a kan ƙarfin na biyu ne na uku a ɗaya dandazon ƙarshen ƙarni na biyu zuwa ƙarni na uku haka ne wanda shi an da ɗin zama gabanin wannan ƙarni ɗin irin ƙarshen ƙarni na ɗaya zuwa farkon ƙarni na biyu zuwa ƙarshen sa a wani lokacin nan babu fitan a lokacin babu fitintunu babu bidiyoyi da yawa wayan kana a wannan lokacin suka bayyana to ba na umar da lokacin sun yi rubutu a abin da ya shafi ɓangaren tauhidi a asala matsala na tauhidi a tashi imam Tirmidhi saboda yana cikin wannan karnin lokacin ba bidiyoyi ya yi bayani akan tauhidi ya yi bayani akan aqida a cikin jami'in nasa akwai kitabul iman haka ne imam al-bukhari tun da wannan zamani yake shi ma wanga a kitabul iman al-bukhari a cikin jami'in nasa shi bukhari akwai kitabul iman a ciki ko sai akwai tauhidi yayi kamar su af'alul ibad kuma aradu al-jami'a duka wannan imam al-bukhari ya yi rubutu haka nan so an malaman a wannan lokacin nan aqida malamu wani ake iya ta iya ji duk su suna kan aqida kan suna wajen mani a wani zaman ya an wai suna da suke aqidin wani sa wani shi ne da ja da ma am ba har aka zo mana musulla sun kare suka fara da wannan mazhabin a duk malami a wannan lokacin da aka samu yana ta nan wajen karantar wasa yana karanta da wato a cikin aqida ko kuma karanta da aqida wanda shi wanda ta nan mene da tare da kuma da masu karantarwa ne ayi no what kind of kuma samu da sana inde kada kan da suna da samu samu da gida kada ka samu da shafi sallallahu alaihi wasallam shi garin da manzo sallallahu alaihi wasallam bai manzo Allah sarki da Allah ya ce wa rasulullahi fa khum inna ma wa sallallahu alaihi wasallam mazariya ce idan ma akwai ba da ta da Allah ya fata cikin dole ka tare da Allah sallallahu makanta kuma su ci wannan sun jogo da shari'a makanta kan akida ina kada tafsiri kusa da su na biyu dan kansa mai yayi da kan tattauna shi dan wani mazhaba ne mazahib al-arba shuhura su kadai mazhabobi su ne da suka shahada anan a da su yi abin ne ya kasu rayuwar sa zakarin da uku ba daidai ba kibin da aka kai na as zamanin da hudu zuwa biyar sun ta asisi shari'a a lokacin ba za ba shi ne daga mazaɓa ta hanyar waye matsala sun gudun ba ku mazaɓa a wani mazaɓa ko ina shari'a da ci da ina shari'a ta hanyar zo wannan shari'a ba ta bari ne a lokacin mazaɓa ta fara daga lokacin mazaɓa ya aka fara samun mazaɓa fahimta mai da ba da ishara ta ma'ana makaranta shine akwai ibn Abbas kuma ta irin su Abdurrahman Umar ma'ana in ta su da su ma ba ta zama sura ibn Abba da su ne kiya da shafi wannan su ana gina zamani ne na tafsir da bayan akan shi ne da Allah sallallahu alaihi wasallam ta bakin su za a ko shi ne suka fahimta akwai fahimtoci irin nasu sai kuma yan bayan su kan yi rafala ne daga wani ƙarni na ɗaya shekarun farko zuwa bidaya na ƙarni na biyu shi ne shekara ɗaya to duk wannan a wani lokaci suna sahabai a ƙari ya kusan sahabai kusan shekara ɗari ko a lokacin mutum na farko ne sun sai ƙari to sai ƙari na biyu fara lokacin da a lokacin shi a akbara su yi su yi da sauran fannoni ne to sai ahad na takalibi da shi kuma yana fara da ƙarshe ƙarni na biyu ƙarni na uku zuwa ƙarni na to sai ba ta yi sun bayan lokacin nan to a lokacin sai ba ta fara ba ta yi ba ta zaba a fara nan sun bayan a wannan lokacin ƙarni na biyu farkon ƙarni ƙarshen ƙarni na farko a ƙarni na biyu zuwa farkon ƙarni na uku a wannan duk suka gama rayuwarsu to wanda ya zo a wannan bayan su kaɗan irin ɗan ƙarshen ƙarni na biyu zuwa ƙarni na uku zuwa na huɗu to su wannan malaman abinda ake cewa bai kamata ma su yi mazhaba ba duk wanda ya zo a shekara na waɗannan saboda mujtahidai ne bai kamata su yi mazhaba ba to amma an samu daidaiku irin yan ƙarni na uku na farkon ƙarni ƙarshen ƙarni na uku zuwa farkon ƙarni na huɗu sun nasab da kansa da wasu mazhabobi saboda shaharar wayannan malaman wannan mazhabobi guda hudu suke nasab da kansu kamar irin su Abu Ja'far Tahawi yana da shekara 300 da wani abu ya nasab da kansa ga mazhabar Shafi'iyya da karshe ya koma mazhabar Hanafiya to da haka duk irin su Imam Bukhari zaka samu ba a cika nasab ta su ga wata mazhaba ba irin su Imam Abu Dawud Imam Tirmidhi da sauransu saboda a daidai lokacinsu lokaci ne na ijtihadi duk kusan kowa wanda malamin da ya shahara a wannan lokacin nan cewa lokaci ne da aka samu malamta ta gaske to dukkansu kusan sun kai martaba na mujtahidi inda za ka iya jin sunansa to ya kai martaba na ijtihadi da haka ba lallai ba ne ma bai kamata ma a ce a nasa ta yi da mazhaba ba amma an samu daidaiku ana iya nasa ta su da wasu mazhabobi wannan kenan to don haka da Allah jan hankali a wajen ɗalibai na ilimi don Allah mu bawa ilimi mahimmanci kuma koyi ilimi ta hanyar yadda ake koyansa yanzu da ka duba yanzu malamin ne da aka kama da malamansa da kuma irin hanyoyin da ya bi
nan fa duk kusan a takaice ne malami wallahi duk a gurguje ne amma da zai baje koli akan Tirmidhi to wannan ga darasin nan wai ba wai awa ɗaya ne ba akan wannan irin mukaddima da yana Allah da inda zai baje koli ya fadada fa'idar kuma wannan in ya fadada din za a fa'idanta ba wai zai bane amma dai saboda amfani da lokaci din aka takaita aka fa'idatin da mu da fa'idu to dan Allah mu bawa muhimmancin karatu irin wannan nau'ikan karatu duka da ake bayarwa bangarori daban-daban to shine muke so duk wani wanda yake da dama a matsayin sa ne mai karantarwa dan Allah ya dauki wannan hanya in dai zai karantar da aqida sa wannan tafi na aqida a can ya karantar da fiqhu a can ya dan karantar da hadisi a can ya karantar da kaza duk ya fadada dan fa'idar ta fa'idanta mutane da mutanen gamagarin gari mutane da kowa da kowa da daliban ilimi duk a fa'idanta saboda ba abin da zai magance matsalolin mu wallahi in ban da karatu wannan tahlili analysis a ce an zauna kaza akan kaza wallahi karatu ne kawai yanzu da zamu je ne irin waɗannan tadiddukan cewa kaza ne matsala kaza kuma in ce maganin ta wanda ake yi a social media ko kuma a kafafen yaɗa labarai a matsayin mu na musulmi wallahi mu koma ga Allah mu yi karatu kawai a karanta Imam Sahih Bukhari a karanta a fassara mana kawai mu zauna iya fassara za a mana amana bayanin karatu yanzu mukaddima na Tirmidhi iya karatu aka yi ko iya wannan to haka muke so in an zo darasi na gaba iya karatun za a yi abinda ake yake littafi a karanta kada ga mana abinda yake faruwa a gari in mun bude social media ma ya ishe mu baka bata dan Allah masu karantarwa kar su dauko abinda yake social media su kawo mutane wajen majalisi dan Allah dan Allah wannan nasiha ne ka karanta karatu kai tahdiri awa daya nan in dai zaka yi tahdirin gaske ka karanta wallahi ta ma kadan ta ma kadan sanan wannan abin da muka jin nan zamu a yau ina an saka shi a social media akwai wani shafi da yau wani yayin karatun irin wannan misali wannan fayil din aka fada akwai ne cikaro da shi yana irin trending a cikin abin nan to abin da yake trending ko me yasa kaza ka maimaita shi ba a bukata wannan shine Allah ya taimake mu Allah amfanar daktar muna ma fatan alkhairi Allah mana sarki ya saka alkhairi wannan abuwa da aka yi na tanawu Allah shi albarka a matsayin da nace abokin gurmaya ba wasa bane san ni duk karatukan da yake duk littafin da zai sa a guri kaza da kaza kaza ina sanar da ni muna tattaunawa Allah mana sarki ya saka bar alkhairi kowanne littafi ko ga ya sa kowanne littafi daga ya sa to akwai fa'idar da take cikin wannan littafin nan bari ga muku kawai magana da cika ita ta karshe littafin da aka sa na shari'a na ajuri littafi ne wanda shi ma dan wannan karni ne shi ma dan karni na uku ne zuwa na hudu ya shiga ya tsallaka shi dan wannan karni ya karanta ya rubuta littafi akan aqida duk wadansu aqidu na bid'a da suke yawo a wancan lokacin da suka zama alƙaƙai da malamai suka rubutu akan su to shi ma ya ta kawo su wadansu abubuwan da ake cewa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ne ya kawo na wani sun sanar aqida ake zagin sa shi Sheikhul Islam dan karni na bakwai ne shi ko Imam Al-Ajuri dan karni na nawa ne na hudu na uku ne zuwa na hudu anan ya kayyada su to ya taya za a yi an rubuta gabanin sa yanzu abu mamaki za mu koma ga wannan littafin da malamai suka rubuta su wannan matsalolin na nuzul na istiwa'i duk malamai sun karanta sun rubuta amma saboda ba a karanta littafin magabata littafin da kamata a karanta sai a zo a damu ilzamat a nuna cewa kawai harkar ma cewa istiwa'i na Allah akan al'arshi da sauran masaloli na sifatul fi'liya da muke ahli sunna suke tabbatarwa sai a yi a nasabta ta a ce kawai sai kudin islam ne suka kawo su ta kassama tauhidi cewa ake cewa sai kudin islam ne wahabiya ne suka kawo duk wayannan malaman da suke rubutun nan duk suka kawo su ta ma saboda kusan ban ma karanta wancan littafin kawai sai shirme mu mulki da abun fada amma yake ne a zo ana mana ilzama na kare ne in mun za mu koma mu karanta littafin magabata mu yi karatu na gaske wallahi dan bida ba da wani abun magana akan mu su ma yanda suke fadar maganganu abinda ya faru a yau gobe shi za ta yi da shi mu ma yau abinda ya faru a yau gobe za mu faru amma mu koma karantawa misali an gama karanta littafin shari'a na ajuri wani ya sa itiqad ahlus sunna na wani na lalakai wani ya sa as-sunna na halal duk wayannan malamai ne magabata wanda sun rubuto littafai wadansu sun suna da da sanad din su suka ruwaito duk wannan masalolin da muke tarkici da wayannan akan su wallahi duk suna nan a cikin sanad tafan karni na biyu karni na uku tun gaba na aifi kakan Ibn Taymiyya na hudu an rubuta su kuma yanzu ake nasartawa cewa Wahhabiyya Muhammad ibn Abdullah shi dan karni nawa ne karni na shafa azo ko a mai da mu cewa wai mu ne Wahhabiyya da suka zo da shi Wahhabiyya suka zo da shi hatta Imam Malik wallahi mu wadda da ya rubuta sanadiyar fa rikicin yan bid'a ne ya rubuta mu wadda wannan kaga ta fi na fikihu ko mafi yawansa na fikihu ne to amma saboda cewa yan bid'a in suna bid'a to a shagaltar da su da karanta mai daga cikin sababin ta'alifi na mu wadda shine akwai raddi ne wa yan bid'a dan shi dan bid'a babban abin da zaka man raddi da shi shine karantar da Qur'ani da hadisan manzon Allah shikenan shine rusu bid'a ba sai ka zage shi ba sai ka tura mal ashar ba iya kawai ka karanta hadisan manzon Allah ka man raddi ka karanta ayoyin Qur'ani ka ban man raddi shikenan shine babban magani Allah ya taimake mu mal Allah saka alkhairi kamar yanda yayi addu'a kamar yanda muka zo wajen bude Allah kai mu ranar da za a zo a rufe wannan damu Allah tsawai ta rayuwar mu muga ranar rufewa haka mai gangami ranar rufewa haka zamu zo cikin kudin da jiwa na zada lokaci wajen da jikoki ba da ƴaƴa kai da mu zo duka a zo a cika Allah mu suke taike mu kuma naji dadi da yace sharhin da zake yi takaitacce ne wannan yana daga cikin abin da usulubin da ya kamata muke yi sharhi ya zama takaitacce wanda yake mu ayi ikhtisari ba mukhilba ayi ikhtisari ba mukhilba sai ayi karatu mai yawa a cikin karamin lokaci yanzu bari mu karamu misali Imam Malam Jafar Allah ya gafarta masa zai zo a tafsiri da yana iya karanta kusan wannan guda sumuni guda shine akalla shafi daya da rabi ko kuma shafi wani lokacin a tafsiri da na awa daya amma a cikin nan gurin zai in akwai matsala ta nahwu zai yi in akwai matsala ta irabi zai yi ta in akwai wata matsala ta fiqhiya zai tattauna ta in akwai matsala ta tariki zai tattaba ta amma ko duk a cikin wani awa gudan nan sai ka nasa ma to me za a kara a gani ya isa da sakonni da ke Allah masarki ya kaddara rayuwarsa ba za ta yi tsayi sosai ba amma he mar albarka wajen isar da sakonni to da haka ana iya isar da sakonni cikin karamin lokaci da kuma ba tare da an dawwala ba a samu fa'ida mai yawa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya hakuri na yawa na kawai ta magana da yawa ya hakuri
Allah ya kai addu'a